بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 21 ga watan Jumada al-Akhirah، hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da 1441، wanda ya daidai da 13 ga watan 2 shekara ta 2020 miladiya. Kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka dake wannan cibiya ta Mu'assasatu Salafiyya dake cikin unguwar Gandun Albasa cikin birnin Kano. Mun ci gaba da karatu a cikin wannan littafi, wato mai albarka littafin Sulamul Usul na babban malami Hafizul Hakami rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na uku a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata dai mun yi karatu ne akan abin da ya shafi wato sanar da bawa dalilin halittarsa da kuma farkon abinda Allah madaukakin sarki ya farlanta masa, da kuma irin alƙawarin da Ubangiji ta'ala ya riƙa game da shi dan Adam tun yana ainihin wato bayan annabi Adam alaihi salam, da kuma irin abinda zai wakana zuwa gare shi. Sannan bayan nan muka shiga cikin wato babin da ke magana akan kasuwar tauhidi zuwa gida biyu, wato da kuma bayanin kashin farko, ma'ana nau'in farko na tauhidin, wa huwa tauhidul ma'rifa wal ithbat, shine tauhidin wato sanin Allah da kuma al ithbat, tabbatar da wato kasantuwar sa Ubangiji guda daya. Shi ma mun karanta baitika kamar guda 5 a cikin wannan babi din. Ko zamu tashi ne akan wato baiti na 6 a cikin wannan babin, wanda a cikin littafin da ke hannayenmu ko kuma muzakkira ina ganin shine zai zama baiti na 29. Ko baiti na 29. To bismillahir rahmanir rahim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Al awwalul mubdi bil ibtida'i.
Al awwalul mubdi bil ibtida'i.
والآخر الباقي بلا انتهاء.
والآخر الباقي بلا انتهاء.
الأحد الفرد الكدير الأزلي.
الأحد الفرد الكدير الأزلي.
الصمد البر المهيمن العلي.
الصمد البر المهيمن العلي.
علو قهر وقلو وعلو الشان.
علو قهر وقلو
جل عن الأضداد والأعوان.
جل عن الأضداد والأعوان.
كذا له العلو والفوقية.
كذا له العلو والفوقية.
على عباده بلا كيفية.
على عباده بلا كيفية.
ومع ذا مطلع إليهم. بعلمه مهيمن عليهم. وذكره للقرب والمعية.
وذكره للقرب والمعية.
لم ينفي للعلو والفوقية
فإنه العلي في دنوه
وهو الكريم جل في علوه
حي وقيوم فلا ينام
وجل أن يشبهه الأنام
لا تبلغ الأوهام كنه ذاته
ولا يكيف الحجى صفاته
باق فلا يفنى ولا يبيد
ولا يكون غير ما يريد
منفرد بالخلق والإرادة
وحاكم جل بما أراد ما لا يكتوى الأول المبدي بلا ابتدائي واتوى الأول وبنجدي تعالى شيني الأول نفرقو المبدي kuma mai fararwa dukkan wani abu da ka ganshi fararre to ubangiji ta'ala ne ya farar da shi shine na farko kuma shine al-mubdi mai fararwa bilabtida'i kuma farkon nasa ba tare da farko ba wal akhirul baqi sannan shine na ƙarshe madawwami bilantihai ba tare da ƙarewa ba al ahadu shine makadaici al fardu madayanci alkadirul azali wato mai cikakken iko al azali wato wanda yake wato tumfil azal as-samadu shine ubangijin nufi da bukata al barru mai tausayi al muhaiminu wato mai sa ido ko mai kula al ali madaukaki ulu wa qahrin daukaka ta rinjaye wa ulu wa sha'ni da kuma daukakar sha'ani jalla anil abdadi ya girmama gabarin kishiyoyi wal a'wani da kuma mataimaka kaza kamar haka lahul fa'ulu wato daukaka ta tabbata gare shi wal fauqiya da birbishin taka wato shine fauqiya an bayyana wato al-ulu daukaka al-fauq kuma birbishi kusan dan ka bambanta kalmomin ne amma shi ma fauqiyan zaka iya cewa daukaka an bayyana kaza lahu al-ulu kamar haka dai ubangiji ta'ala daukaka ta sace wal-fauqiya da birbishin taka ala ibadihi akan bayinsa bila kaifiya ba tare da kakantawa ba wa ma'aza tattare da haka muttali'un ilaihimu mai tsinkaye ne zuwa gare su bi ilmihi da ilminsa muhaiminun halartacce ne alaihimu akan su wa dhikruhu ambatansa da aka yi lil qurbi na kusancinsa da bayi wal ma'iyya da kuma kasantuwarsa tare da bayi lam yamfidil uluwi wannan bai kore daukakarsa ba wal fauqiya da kuma birbishin takarsa fa innahu al aliyyu fi dunuwi domin ubangiji al aliyyu shine madaukaki fi dunuwi tare da kuma kusantuwarsa da bayi wa huwa al karibu shi ban kusanci ne jalla ya girmama fi uluwihi a cikin daukakarsa hayyun rayayye ne wa qayyumun kuma tsayayye ne fala yanamu baya bacci wa jalla ya girmama an yushbihul anam a ce talikai su yi kamancece ne ya dashi la tabulugul awhamu kun hadatihi fahimce fahimce ba sa kaiwa ga hakikanin zatinsa wala yukayyifu alhija sifatihi
hankali baya iya kakanta sufofinsa. Baqin madawwami ne fala yafna baya karewa, wala yabidu kuma baya gushewa, wala yakunu gairu ma yuridu, abinda ba shi yake nufi ba baya kasancewa. Munfaridun shine makadaici bil khalqi da halitta, wal irada kuma shine makadaici da irada nufi. Wa hakimun kuma shi mai yin hukunci ne jalla ya girmama, bima arada ko wa hakimun mai hukunci ne bima arada da dukkan abin da yayi nufi jalla ya girmama. Waɗannan baitukan kun ji duk kusan suna ƙarƙashin wannan nau'i na farko na ainihin wato a tauhidul ma'rifa wal ithbat. Kaga duk ana sake fayyace maka da kuma yi ma bayanin wane ne Ubangiji subhanahu wataala ta saki ta hanyar kawo maka sufofinsa daban-daban da ya siffantu da su, da kuma ainihin irin ayyukan da Ubangiji ta'ala kadai ya kadaita da su, babu wani mai irin wannan aiki in ba Allah ba subhanahu wataala. Kaga kenan dori ne akan abin da muka karanta a satin da ya gabata, inda malam yake cewa awwal wajibin ala al-abidi ma'rifatu ar-rahmani bit-tauhid, sai ce idh huwa min kulli al-awamiri a'zamu wa huwa naw'an ayaman yafhamu, sai ya fara ithbatu dhati ar-rabb jalla wa ala asma'ihi al-husna sifatihi al-ula, kaga sai ya fara wa annahu ar-rabb al-jalil al-akbar al-khaliq al-bari wal-musawwir bari'ul baraya, kaga da aikin sa ne nan, bari'ul baraya munshi'ul khala'iqi mubdi'uhum bila mithalin sabiqi. Kaga duk wannan duriya ne akan wannan bayanin da ainihin wato muka karanta satin da ya gabata. Bala ya ci gaba da kawo wato sunayen Allah madaukakin sarki da kuma ainihin wato sufofinsa madaukaka. To wannan ban taba ta ba dai ko Allah ya tagifta ta kusa da ita. Yace al-awwal, Ubangiji ta'ala shine al-awwal, falaysa qablahu shay, shine na farko babu wani abu da ya gabace shi subhanahu wa ta'ala. Bil ibtida'i, sannan kuma farkon ba ta da farko. Shine abin da muke karantawa a littafanmu na tauhidi, shine Ubangiji shine na farkon da bashi da farko, shine ya kawo shi a cikin baiti al-awwalul mubdi bil ibtida'i. Ubangiji ta'ala shine al-awwalu na farko, wanda babu wani abu wanda ya gabace shi, kamar yanda ainihin Allah ta'ala yace huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Sana a cikin hadithi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-awwalu falaysa qablaka anta al-awwalu falaysa qablaka shay, kai ne na farko babu wani abu wanda ya gabace ka. To sai malaike ta al-mubdi ay alladhi yubdi'u al-khalqa, shine wanda ya farar da halitta, sannan bayan halitta ta kare daya bayan daya thumma yu'idu, sannan shine kuma wa huwa yubdi'u wa yu'id, ya farar da halittar zuwa lokacin da ya dibaro halittar kowace in ta kare, wa yu'idu kuma ya sake dawo da ita kamar yanda ya halice ta awwala marra. Bil ibtida'in, amma fa shi babu farko li awwaliyyati ta'ala, ga farkon Ubangiji ta'ala. Sannan wal akhir ay falaysa ba'dahu shay, kamar yanda shine na farkon da ba abin da ya gabace shi, shine na ƙarshen da bayan komai kuma ba kowa sai Allah ta'ala, shine falaysa ba'dahu shay, babu wani abu bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Al-baqi wa kullu ma siwahu fan, kaga shine al-baqi madawwami, duk wanda ba shi ba mai karewa ne. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, sannan kuma a wani gurin Allah madaukakin sarki yace kullu shay'in halikun illa wajha, dan haka wannan shine al-baqi, Ubangiji ta'ala shine madawwami, diman wa da'iman bil intihai, wato da bai da ƙarshe. Kaga kenan laysa li akhiriyatihi ta'ala intiha, bai da ƙarshe subhanahu wa ta'ala. Wannan gaba ɗayan ka ɗauko waccan aya Allah ta'ala ya ambata cikin suratul hadid, duk zata dauki wannan ma'anar wannan baitin huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim aya ta uku cikin suratul hadid ko al ahad al fard shine kuma al ahad alladhi la diddala wa la niddala shine makadaici al fard madayanci alladhi la diddala wanda bai da kishiya wala niddala bai da kini wala sharika la ba shi da abokin tarayya fi ilahiyatihi a cikin ubangijin takasa ko allantakasa wa rububiyatihi da kuma ubangijin takasa wala mutasarrifun ma'ahu fi dharratin min malakuti sannan babu wani wanda yake tare da Allah madaukakin sarki wajen taimakawa ko taya Allah aiki wajen gudanar da ainihin wato wayannan masarauta ko mulkin Allah madaukakin sarki wala shabiha la wala nadhira lahu fi shay'in min asma'ihi wa sifati kaman yanda kuma ba bai yi kama da kowa ba ba shi da tamka ba shi da ainihin wato takwara kaman yanda Allah ta'ala ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin takwaran Allah ba shi da takwara da aka ba shi da kini ba shi da ainihin tamka sannan ba shi da ainihin wato takwara min asma'ihi a cikin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa subhanahu wa ta'ala wa huwa ahadun fi ilahiyatihi shi kadai ne tallin tal jallin jal subhanahu wa ta'ala a wajen ubangijin takasa la ma'budu bihaqqin siwa babu wanda ya cancanci bauta in ba shi ba wala yastahiqu al'ibadata illa hu ba wanda ya cancanci bauta sai shi subhanahu wa ta'ala dan haka ne ubangiji yayi hukunci ya zartar Allah ta'abuda karka bautata wa kowa illa iya sai shi kadai wa huwa ahadun fi rububiyatihi fala sharika lahu fi mulki da aka shi kadai ne a cikin ubangijin takasa bai da abokin tarayya cikin mulkin sa wala mudad ba shi da wato wan kishiya wala munazi'a sannan ba mai ja'in ja da shi a cikin mulkin sa wala mughaliba sannan babu wani mai fin karfi ko rinjaye akan Allah subhanahu wataala a cikin zatin sa da sunayensa da sifofinsa fala shabiha lahu subhanahu wataala wala mathil laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma فكما انه الاحد الفرد في ذاته والهيته وربوبيته واسماءه وصفاته فهو المتفرد في ملكوته بانواع التصرفات مالك يتوا كمان ياندا شي كداي ني ا ذاتينسا ا عبنجين تكازا ا الله تكازا سونايانسا ده سوفوفنسا تو هاكا كوما شي كداي ني ا cikin gudanar da mulkinsa da dukkan nau'o'in gudanarwa kowace iri a hannun Allah take subhanahu wa ta'ala al-qadir shine mai cikakken iko shine al-qadir ay lahu mutlaqul qudra cikakken iko wanda yake bai da kaidi wa kamali cikakke wato ma alladhi ma kana li yu'jizahu min shay'in fil ardi wala fis sama irin ikon da babu wani abu da yake gagarar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sammai ko kuma a cikin kasa Allah madaukakin sarki yana cewa ma khalaqal khalqa wala ba'athahum fi kamali qudratihi illa ka nafsin wahida babu wani abu da yake wahalar da Allah subhanahu wa ta'ala alladhi innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa haka a wurare daban-daban cikin alqur'ani mai girma al azali bi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi shi ubangiji madaukakin sarki zatinsa azali ne sunayensa azali ne sifofinsa azali ne ma'ana sune in aka ce al azali shine ba haushi kace tun fil azali ma'ana alladhi labtida ali awwaliyatihi wal intihaa li akhiriyatihi ba a san farkon sa ba kuma ba a san karshen sa ba wanda zai iya ce ma ga farko ga daga lokacin da aka faro ba kuma wanda yake sai ya ce ga inda za a kare to yanda kaga zatin Allah haka yake to haka sunayensa shi sunansa ba wai sai da ya halitta halitta ake ce masa al-khaliq ba ba sai da ya azurta mutane sannan ake ce masa ar-raziq ba sabanin ni da kai muna suffantuwa ne da wata suffa bayan mun shiga cikin wannan aikin ana cewa wani injiniya ne ba tunda aka haife shi ya fado injiniya ba kan a haife shi ko kuma kan ya zama injiniya da ba injiniya bane sai bayan ya zo ya karanci karatun injiniyanci ko ya koyi injiniyanci manually to sannan sai kuma a dinga ce masa injiniya kila inda zai bar aikin ya kama wani aikin kuma sai ya bar injiniya ya koma wani abu da ya kama aikin ubangiji subhanahu wataala sunansa alhayyu tun kan ya halicci rayayyu sunansa almumitu tun kafin ya kashe waɗanda ya kashe sunansa arraziqu tun kan ya azurta sunansa duk waɗannan sunayen nasa da sufofinsa to su ma azali ne ba su da farko ba su da ƙarshe kamar yanda shi subhanahu wataala bai da farko ba shi da ƙarshe walaysa shay'un min asma'ihi wa sifati mutajaddidan babu wani abu daga sunayen Allah ko sufofinsa mutajaddidan da suke zama sababbi hadithan suke zama fararru lam yakun qabla zalik wanda da babu su sai daga baya ba wani suna na Allah shi yasa sunayensa da sufofinsa tauqifiya ne babu wani saboda ijtihadin sa da ƙwarewar sa da gogewar sa da zai zauna ga kai kaza ya kamata ya zama sunan Allah kawai radawa Allah wannan sunan babu shi ko wannan sifar ba wanda ya kamata ya sufantu da irin wannan sifar da shi yanzu yake tunanin ta kwakwalwarsa irin Allah Allah madaukakin sarki ya fi karfin ka kirkiro wata sifa ka jingina masa dan shi ya fi kowa sanin kansa dan haka sunayensa da sufofinsa azali ne to tunda azali ne ba buƙatar wani lokaci kuma a ce to an samu wani cigaba ko an samu wani abu yanzu kuma a ce wa mutum kaza ko ya sake wani suna ko ya sake a'a shi subhanahu wataala sunayensa da sufofinsa al-azali ne shi yasa malam yake ce maka al-ahadul fardul qadirul azal shine makadaici madayanci mai cikakken iko na tumbil azal as-samad as-samadu shine alladhi yusmadu ilayhi al-khalaiqu fi hawaijihim wa masailihim ubangijin nufi da bukata bai bukatar komai a wajen kowa kowa yana bukatar komai a wajensa shine as-samad ina fata an gane as-samad kenan shi yasa ake cewa ubangijin nufata da bukata duk bukatar da kake da ita kar ka bata wa kanka lokaci nufa Allah duk wani abu da kake so wata bukata wata matsala ce wata ko menene kawai ubangijin nufi da bukata ake nufa da ita baya bukatar komai a wajen kowa amma kuma kowa yana da bukata izuwa ga Allah madaukakin sarki duk wanda ya wadatu gabarin Allah darfata ainin to ya halalace ya halaka da haka shine ainihin wato as-samad am huwa as-samad fassaruri da dama amma dai wannan yana daga cikin fassarar da yawanci aka fi ainihin wato karanta kuma an samu wannan fassarar ne daga Ikrima shi kuma ya samu ta ne daga Abdullahi dan Abbas cewa as-samadu shine alladhi yusmadu ilayhi al-khalaiq shine wanda halittu gaba daya ba su da inda suka dosa ba inda suka nufa sai wajen sa to duk kuma wanda suka nufe shi din suna samun waraka ka duba duk wanda kuma suka manta da shi din suke ganin suna da dabara suna da gogewa suna da ilimi suna da ƙwarewa da gogayya ta rayuwa su za su nemi mafita ko za su nemi to kaga kuma yanda ake ciki da haka duk lokacin da ka nuna kasawarka da gajiyawarka da buƙatuwarka zuwa ga Allah lokacin da agaji da taimako da tanyan Allah ta'ala yake zuwa gare ka lokacin da kuma kake nuna cewa kai kana da ƙwarewa kana da gogewa ka iya kai ka sai Allah ta'ala ya baka da iyawarka Allah kar ka bar mu da iyawo as-samadu kenan an fahimta kana neman kuɗi as-samadu kana neman ilimi as-samad mulki as-samad ƴaƴa mata gida abun hawa aiki admission makaranta duk abin da kake nema shine as-samadu kuma baya gajiya kuma karkace bukatun sun yi mai yawa kamar yanda yanzu aka ce ana nema aiki sai a ce applicant din sun yi yawa ma wanda suka sai forms din suka yi waye ana son a dauki mutum 1000 mutum 10,000 sun siya dan haka sai a zo kawai shikenan sai ayi kawai wanda yake da rago ya samu rago ba za su samu ubangiji ta'ala kowa in ya nufe shi zai samu subhanahu wa ta'ala yace albarru kuma shi ubangiji madaukakin sarki ba wanda ya kai shi tausayi shine albar ay al-latif mai tausayi duk wani mai tausayin ka bai kai Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga fada cewa da Allah ta'ala ya halicci rahama da jin kai da tausayi ya kasa gida 100 ya rike 99 ya sauko da guda daya tak duniya duk wasu masu jin kai da tausayi da kake iya buga misali da su kamar irin tausayin da uwa take wa danta duk da wannan guda ɗayan ake share duk mun yi musharaka duk wani wanda kaga yana da wani alama ta tausayi ko jin kai ko rahama wannan guda ɗaya ce da ake ta shiyari da ita. Sannan ranar tashin alƙiyama Allah ta'ala zai haɗe ta zama ɗari da ita zai mu'amalanci bayansa. Ba mai san mutane sama da wanda ya halicce su. Shine al-latif, shine al-barr. An bayyana. Wasu kuma suka ce al-barr kamar yadda Dhahhak ya faɗa, yace al-barr shine as-sadiqu fi ma wa'ada. Mai gaskiya cikin alƙawarin da ya ce a roƙe shi zai amsa, to baya saba alƙawari. Ya ce a ji tsoransa zai bada mafita, baya canza. As-sadiqu fi ma wa'ada, gaskiya cikin abin da aka yi alƙawari, ba mai wannan sai Allah subhanahu wataala. Yana da gaskiya cikin abin da ya yi bayansa alƙawari. Ko shine al-barr, ko ka ce al-latif, ko kuma ka ce as-sadiqu fi ma wa'ada, wato mai tausayi ko kuma mai gaskiya cikin abin da ya yi alƙawari. Al-muhaimin, shi ma al-muhaimin, ko dai ka ce raqib, ko kuma ka ce shahid. Shahid mai shaidawa, al-muhaimin halartacce cikin duk abin da za a yi, Ubangiji ta'ala yana halarce, yana sani. Ar-raqib, ko kuma ka ce Ubangiji ta'ala al-muhaimin, daga cikin sufofinsa da abin da ya siffantu da shi shine akwai muhaimin, wato akwai ainihin al-muhaimin. Al-muhaimin shine ar-raqib. Duk abin da ake yi Ubangiji ta'ala yana kallo. Shine ar-raqib, mai kula, mai sa ido. Ar-raqib halartacce. To wannan yana daga cikin sufa ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in shahid. Sai ke ta al-aliyu, ko al-ali maɗaukaki. Fa kullu ma'ani al-ulu thabitatun lahu. Dukkan wata ma'ana da za ka iya bayarwa wadda za ta fassara irin ɗaukakar Ubangiji, to Ubangiji maɗaukakin sarki ya tattare dukkan wata ɗaukaka. Ulu wa ƙaharin, wato ɗaukaka ta rinjaye, ya rinjaye kowa, ya fi ƙarfin kowa, shi ne ulu wa ƙaharin. Fala ghaliba lahu, ba wanda ya fi ƙarfin Allah, babu shi. Wala munazi'a, babu wanda ya isa ya yi ja'in ja da Allah, babu shi. Bal kullu shay'in tahta sultani ƙahari, bari ma komai yana ƙarƙashin ƙahariyarsa, yana ƙarƙashin mulkinsa, sai ya ga dama. Shi ne ulu wa ƙahari, wannan ita ma sifa ce ta Allah madaukakin sarki. Yana da ulu wa ƙahari, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa huwal ƙahiru fawqa ibadi. Shi ne al-ƙahir. Ka duba yadda Allah ya siffanta da irin wayannan siffofin, amma baya kama kariya. Wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. Wanda a duniya ka kalli duk wani mai mulki da ya zama shi kadai ake wa ainihin wato jiniya, ya ga jami'an tsaro nasa ne ba Allah ne ya kiyaye shi, sai ya yi kama kariya, sai ya yi zalunci, sai ya murkushe wasu wayanda bai kamata ya murkushe su ba, sai ya take wani wanda bai kamata a take shi ba saboda giyan mulki. Amma Ubangiji ta'ala yana da irin waɗannan sufofi, amma baya zalunci. Hasali ma tattare da waɗannan sufofin kuma ya fi kowa tausayi. Duk wanda kaga Allah ta'ala ya masa hukuma ya cancanci haka. Dan haka Ubangiji maɗaukakin sarki yana da ulu wa ƙahari, wato ɗaukaka irin ta ainihin wato rinjaye. Ubangiji ta'ala ya tattara baina ulu wa dhati wal ƙahari, wato ɗaukaka ta zatinsa, shi kansa zatin Ubangiji ya ɗaukaka a sama. Wanda za mu zo mu tattauna a kan wannan matsala, wadda matsala ce duk da an sha karantawa, amma babu laifin munasaba ta kama a ɗan dinga sake fito da ita, duk da cewa kusan yanzu karatu ya ɗan fara yi wa mutane yawa, wannan ya sa ta zama ba matsala ce ta tattaunawa ba. Amma da baya dai an ɗan tayar da ƙura a kai, ana yawan abin nan a kanta, musamman lokacin ainihin wato su margayi Malam Ja'far, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Amma dai yanzu saboda karanta su wadda suka yi tayi da wayar da kai da abubuwa da suka yi waita, yanzu zai ya kaji an zo ana irin wannan, wani kansa ya daure a kai. Dama kuma daurewar kan daga baya ya samu mutane, amma da kansa a warware yake. Na fata an gane, rashin karatu shine rashin warwarewar kai, ba daurewar kai da dodewar basira irin rashin karatu. Amma matukar za a yi karatu za a ga kanka yana warwarewa. An fahimta, amma da zarar kai nesa da karatu kullun sai an yi ka ce wallahi kanka ya daure, ai ba abin da zai hana shi daure, Allah ga fata malam. Ai in kai sa'a ya zai iya daurewa, amma kai sa'a. An fahimta. الجاي. وعلى بذاته على عرش فوق كل شيء وعلو الشان فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعالى في أهليته عن الشريك والظهير والولي والنصير وعلو الشان سنن أبنجي ينا دوكك الشأن دوكك اللمري أبنجي يا دوكك قبر دكا وتتوايا كو أيب wanda za ta kore ubangijintakasa da allantakasa da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka. Ubangiji ya daukaka a wajen kadaitakarsa gabarin abokin tarayya, gabarin mataimaki, gabarin majibincin al'amari. Ubangiji ta'ala yake cewa ul araitu ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al'ard am lahum shirkun fi samawat. A wani gurin yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsh amma yasifun. To game da abin da ya shafi wato kaga anan malam sai tattare mana baitika guda biyu wayanda akwai uluwal qahar da kuma uluwal zat, daukakar zatin Ubangiji madaukakin sarki, wanda yana nuna maka wato Ubangiji madaukakin sarki ya daidaita ne a al'arshi. Ubangiji ta'ala ya daidaita a al'arshi, amma ilminsa yana ko'ina. Wannan ita ce aqida mai kyau. Duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da wannan aqida ta ya san inda Ubangijinsa yake, wannan ya rabuta. Allah ka samu a cikin rubutu. Da haka Ubangiji ya daidaita a al'arshi, amma iliminsa yana ko'ina. Wannan tun daga littafin Risala ta Abu Zaid al-Qayrawani zaka fara cin karo da wannan magana cewa Ubangiji ya daidaita a al'arshi, amma iliminsa yana ko'ina. Akwai ayoyi da yawa wato wanda duk ba sai mun kawo su ba, suna nan da yawa waɗanda suke ta magana akan ɗaukakar Ubangiji a al'arshi da ɗaukakarsa a sama da sauran hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganu na sahabbai da maganganu na tabi'ai, wanda kila sai dai mu dan yi ishara zuwa ɗaya biyu haka shikenan, sai mu wuce kawai dan abubuwan suna da yawa. Haka kuma kadhalahu al-ulu wal-fawqiyya, haka Ubangiji ta'ala yana wato ya tabbata yana da daukaka wal fawqiya da kuma burbushintaka, ma'ana ya birbisa, wato wannan Hausa ban san ni ba ko an gane ta, burbushi sama da yake nan ko saman sama, yawa saman sama shine burbushi. To Ubangiji ta'ala ya daukaka a burbushin sama, subhanahu wa ta'ala, ala ibadihi wato gabayinsa, fauqahum mustawiyan ala arshi, yana saman bayinsa kuma ya daidaita ala arshinsa, aliyan ala khalqihi ba'inan minhum, ya daukaka akan halittarsa kuma baya cikin halittarsa, subhanahu wa ta'ala, ya'lamu a'malahum, yana sanada da ayyukansu, wa yasma'u aqwalahum, yana jin maganganunsu, wa yara harakatihim ko harakatuhum, yana ganin duk kaiwa da komowarsu, wa sakanatihim, da natsuwarsu, la yakhfa alaihi minhum khafiya, babu wani abu da yake buya ga Allah madaukakin sarki game da bayinsa. Dalilai akan haka suna nan da yawa cikin Alkur'ani da Sunna, wanda ba za wato kirga su ko ka tattare su ma, wato akwai aiki sosai. Sannan wal fidra as-salima, haka kuma fidar da Allah ta'ala ya halicci dan adam wanda take lafiyayya bata gurbata ba, ita ma ta wal qulubul mustaqima, da kuma zukata waɗanda suke miƙa kuba su karkace ba, majbulatun alal iqrar bi zalika, duk an tafi an ce su, an halicce su akan su yadda Ubangiji yana sama. La tunkiru, duk ɗabi'ar da kaga tana musu game da cewa Allah a ina yake ba, ko bata yadda da wannan ɗabi'a, bata yadda Allah yana sama ba, to gurbata ta. Amma inda kamar yadda muka taɓa bada misali a baya, a ce mutum tun da aka haife shi bai cakuɗu da kowanne irin mutane ba, a ware shi wani guri kawai kai yayi hulɗa da kowa, in ya tashi ka ce aina Allah yake, zuciyarsa za ta gaya mai yana sama. In ka ji mutum yana da wani tunani Allah ba a sama yake ba, yana kaza yana kaza yana kaza, to daga baya wannan tunanin ya same shi. Amma ainihin ɗabi'arsa ta asali da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a kai, kawai ya halicce shi a kan inda Ubangijinsa yake ya sani. Kuma ko ka ce masa tana wani guri, ɗabi'arsa ba ta yadda ba. ka kalli mutanen zasu yi addu'a ina suke kallo har ma wanda suke ce Allah yana ko ina an fahimta duk zasu gama ku yi ta rigimar da su Allah yana ko ina Allah yana ko ina amma an zai addu'a ba za ka yana kallon nan ya kalli nan yana addu'a shi ma dai zuciyarsa tana ga ya masa ubangiji yana jihatul ulu kaga bai san lokacin da dabi'arsa za ta lankwasa shi ta daga kansa ya kalli sama kuma ya daga hannunsa sama yana kallon sama wa yake kallo a sama na fata an gane ubangiji madaukakin sarki yayi bayanin daidaitar sa al'arshi a ayoyi sun kai wajen guda bakwai daya daga ciki tana cikin suratul a'raf inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al'arsh kaga wannan aya ce kararrar ta nuna cewa ubangiji ta'ala ya daidaita a al'arsh aya da take magana akan fawqiyya din nan kuma ita ce buka karanta da zuwa huwal qahiru fawqa 'ibadi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun kaga duk waɗannan sannan aya da take magana akan ubangiji yana sama kai tsaye ka koma cikin suratu al-mulk a amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama ya an yursila alaykum hasiba fastalamuna kayfa nadir waye man fis sama yana wayannan ayoyin shin kun aminta da wanda ke sama ya yanke kasa da ku ko ya kisfo mu ya yanko mu wani abin nan daga sama wane ne wanda yake sama a ayoyin nan guda biyu a amintum man fis sama duk kaga guda biyu a amintum man fis sama a amintum man fis sama kaga wannan ita ma tana nuna cewa ubangiji ta'ala yana sama ga kuma hadisin muawiya bin al-hakam hadisin nan dogo hadisin jariya wanda shi ma mashhuri ne ana yawan kawo shi a munasaba irin wannan an fahimta wadda wata yarinya ko baiwa tana kiwon dabbobi na ubangidanta a gefen ta tafi da su kiwo gefen dutse ko abin nan da haka kawai kura ta zo sai ta farauci guda ɗaya ko ta kama guda ɗaya cikin tumakin nan ta tafi da shi shi kuma mai dabbobin ya fusata saboda a matsayinsa na ɗan adam ya kasa mallakar zuciyarsa da haka ya ce sai ya mare ta bayan ya mare ta sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa manzon Allah ya girmama al'amarin yace nace ya ma'aikin Allah to tunda al'amarin nan naga dai laifi ne sosai to bazan yanta ta ba kuwa sai annabi yace ka zo min da ita ya zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa yace aina Allah ji wannan tambayar aina Allah qalat fi sama na ta wajen wani yana cewa wai kurma ce amma fa qalat kurma ce tace kuma qalat ka ji qalat kurma to bakin ta ya bude in ma kurma ce bakin ta ya bude a lokacin an fahimta uban annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata aina Allah ta ji tambayar da aka yi da ta tashi mai da amsar qalat sai ta ce kaga ba kurma bace fi sama ce Allah yana sama wato baiwa a cikin dokar daji tana kiwon dabbobi ta san inda Allah yake sai mutumin da ke cikin gari kullum ana karantawa shine bai san da Allah yake ba qal annabi yace da ita to ni waye tace anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal i'tiqha fa innaha mu'mina sallallahu alaihi wasallam yace ka anta ta wannan mu'mina ce saboda ta ci jaraba ai mata tambayoyi ta san inda Allah yake ta san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ka yanta ta wannan mu'mina ce kuma hadisin muslim ne da abu daud da nasa'i da wasu cikin malaman hadisi da sun kawo shi to wayannan suna nan da yawa irin waɗannan ayoyin da kuma hadisai wanda ba duk sai mun kawo su ba saboda yanayin malaya ya zubo su nan da yawa kuma mun sha jin su za mu dan taba wasu daga cikin athar na sahabbai akwai hadithin da Ibn Abi Shayba ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yace lokacin da aka karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu yace ya ku mutane in kana Muhammadun ilahukum alladhi ta'buduna idan Muhammad shine ubangijinku da kuke bautatawa fa inna ilahakum kad mat to yanzu ubangijinku Allah ku ya mutu wa in kana ilahakum ilahakum alladhi kaji wa in kana ilahakum Allahu alladhi fis sama fa inna ilahakum lam yamut idan ku ubangijin ku da kuke bautatawa shine Allahn da ke sama, inji Sayyidina Abubakar, idan shine Allahn da ke sama to ku sani shi baya mutuwa. Sannan sai ya karanta wa ma Muhammadun illa rasulun kada kharal min qablihi ar-rusul har zuwa karshen aya. To kaga ka kalli wannan hadisin na Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Sannan akwai hadisin da Sayyidina Umar radiyallahu anhu shima ya ruwaito, wata rana ya wuce wata tsohuwa sai ta tsayar da shi a matsayinsa na halifa amirul mu'minin, ta tsayar da shi kuma ya tsaya yana ta tattaunawa da ita, a ce shugaban kasa ko gwamna ya taho wata tsohuwa kawai akan bakin titi kawai ta haka kawai da asa tsaye da waɗannan masu sarin din nan da masu abu a tsaya abinda aka yi kenan, ta zo wuce kawai ta ce tana son magana da shi aka tsaya, an fahimta. Bayan ta tsaya faqala rajulun, sai wani mutum cikin dai irin mutane sai ce ya amirul mu'minina habasta nasu ala hadhihi al-ajuza, ka tsaye da mutane tafiya ta yi cik, za a tafi wani asamin na musamman kuma ta zo ta tsaye da mutane wannan tsohuwar. Qala sayyidina Umar ya ce wailak wailak, kai canka atadri man hiya, ka san wace ce ko wannan matar, hadhihi al-mar'a, wannan matar da kake kallo, sami Allahu shakawaha, Allah ma ya ji korafinta, min fauka ko fauka saba samawat, ta kai kukanta zuwa ga Allah saman bakwai, kuma Allah ya ji kukanta ya ji kokenta, wannan baka santa ba, yace khaula allati anzalallahu fiha qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, ita ce matan nan da Allah ta'ala yake cewa qad sami'a Allah, ka duba zamu yi maganar a can gaba na Aisha za ta fada, tace kai wannan yana nuna Allah madaukakin sarki wasi a sam'ahul aswat, kowane irin sauti ko mai kankanta sa yana ji, domin lokacin da wannan mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suke tattaunawa tana kasa-kasa da murya, na Aisha tace ina gefen a cikin ɗakin ina gefe amma ni ma wasu abubuwan ban ji me suke tattaunawa, amma Allah ya ji ni ma a cikin ɗakin ake tattaunawa ina gefe amma ba na jin me ake tattaunawa, amma Allah ta'ala ya sauka ya ce shi ya ji shine qad sami'a Allah, ka sani ba, ita ce qaula. Mahallu shahid shine hadhihi almar'atu sami'a Allahu shakawaha min fawqi sab'a samawat. Akwai kuma daga cikin magagganin tabi'ai, akwai wani athar da Sufyan yake cewa na kasance a wajen Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, sai wani mutum ya tambaye shi, faqala yace Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, kaifa istawa, yace ubangiji ya daidaita a al'arshi, ya daidaita, faqal sai Rabi'a ibn Abi Abdurrahman yace dashi al-istiwa ghayr majhul wal kayf ghayr ma'qul, yace shi istiwa'i ba abu ne da za a jahilce shi ba, amma shi kaifiyar irin na ubangiji kwakwalwa ko hankali ba zai iya hankalto shi ba, abinda kawai ake so kai imani, wa min Allahi ar-risala wa 'ala ar-rasulil balag wa 'alaina at-tasdiq, wanda yace masa kenan, yace wa min Allahi ar-risala, aike daga Allah yake, wa 'ala ar-rasulil balag, aikin da aka dora manzo ya isar, wa 'alaina at-tasdiq, mu kuma mu gaskata aka ce ba ci akai mu tsaya mu tona ko bincike bincike ba, an gaya mana ya daidaita alashi kawai shikenan, wuce gurin ya daidaita shi ya bawo kansa sani. Sannan akwai wani athar din dai da wato Abu Umar ibn Abdul Bar An-Numari ya faɗa a cikin littafin sa At-Tamhid, yace wa ulama as-sahaba wat-tabi'in alladhina hamala anhum at-ta'wil, wanda duk wanda ya san fassara Qur'ani daga gare su ya dauka, qalu fi ta'wil qawlihi ta'ala, ibn Abdul Bar yace sun faɗa game da fassara fadin Allah ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum, yace huwa 'alal 'arshi wa 'ilmuhu fi kulli makan, yace shi ubangiji ta'ala yana saman al'arshi amma ilimin sa yana ko ina, wa ma khalafahum ahadun fi dhalik, babu wani cikin su da ya saba musu akan haka, duk akan haka suka tafi gurbacewar aqida fa daga baya ta samu al'umma, shi sa ire-iren waɗannan abubuwan ba za ka ji su ba lokacin sa, bai saboda lokacin dabi'ar lafiyayya ce bata gurbata ba, da haka su sun yadda cewa Allah ta'ala dan haka daga baya ne aka fara samun wasu su ce kaza wasu su ce kaza har kuma mutane abun yayi musu tasiri amma in ka karanta tarihin magabata za ka ga ainihin wato abin nan sannan kai kasa kasa kuma akwai magana su malaman mazhabobin nan guda hudu Abi Muti al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi yana cewa na tambaye Abu Hanifa game da wanda yake cewa ni ban sani ba shin ubangiji na wai a sama yake ne ko a ƙasa wannan ainihin wato al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi ne yake tambayar Abu Hanifa yace wai ina hukuncin mutumin da zaka ji yana cewa shi bai sani ba shin ubangiji a sama yake ne ko a ƙasa Imam Abu Hanifa yake cewa in ankara annahu fis sama aw fil ard fa qala kad kafara yace in ankara annahu fis sama aw fil ard fa qala kad kafara li anna Allah ta'ala yaqulu ar-rahman 'ala al-arshi istawa yace idan yayi inkarin cewa annahu fis sama cewa ubangijin nan fa shi bai yadda a sama yake ba ko a ƙasa to hakika ya kafarta dan ya ƙaryata fadin Allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa al-arshin nan ko ba ƙasa take ba wa 'arshuhu fawqa samawati Abu Hanifa ce al-arshin sa tana saman saman bakwas fa qultu innahu yaqulu sai ya kuma cewa to shi dai wannan mai tambayar yana sake cewa 'ala al-arshi istawa walakin qala la yadri al-arshu fis samai am fil ard yace ala al-arshi sawa ya yadda ubangiji ya daidaita al-arshi amma shi bai sani ba shin al-arshin nan a sama take ko a ƙasa qala idza ankara innahu fi sama duk wanda yake inkarin al-arshi a sama take Abu Hanifa yace fa gari kafara ya zama kafiri duk wanda yake tantamar cewa ubangiji ba a sama yake ba ko al-arshi ba a sama take ba inji Imam Abu Hanifa yace ya kafirta wannan Sheikhul Islam Al-Ansari ya kawo shi a cikin Al-Faruq Imam Malik Imam Dar al-Hijra shi ma wato yayi magana game da wannan yace Allahu fi sama Imam Malik yace Allah dai a sama yake wa ilmuhu fi kulli makan amma ilmin Allah yana ko ina la yakhlu minhu shay babu wani abu da yake kadaita ga barin Allah subhanahu wa ta'ala wani mutum ya tambaye shi Imam Malik yace ya Aba Abdullah ar-Rahmanu 'ala al-arshi istawa Ubangiji dai yace ya daidaita a al'arshi kai fastawa yaya ya daidaita fa ataraka malikun wa akhadhahu wato ar-rahada thumma rafa'a ra'sahu fa qala ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa kama wasafa nafsa wa la yuqalu kayf wa kayfa 'anhu marfu wa anta sahibu bid'atin akhrijuhu Imam Malik yana jin wannan tambayar sai ya shiru sannan ya daga kansa sama sai ya ce tabbas ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa Ubangiji ya daidaita a al'arshi istawa kama wasafa nafsa yayi istiwa'i kamar yanda ya sifanta kansa wala yuqalu kaifa amma fa baya halatta kace yaya shi ya daidaita wa kaifa anhu marfu kaifa game da ubangiji an dauke ta kar ubangiji ya buka ce kaifa yaya ya ce la yusalu amma yafal wa hum yusalu wa anta sahibu bid'a yace amma alamun ka kai dan bid'a ne akhrijuhu yace ku fitar min da shi malam almajiran suka dauke suka cicibe suka yi waje da shi kaji mutun yana irin wannan tambayoyin Imam Malik ce wannan dan bid'a ne an bayyana a gurguje maganar Imam Shafi shi ma kamar yanda Al-Hafiz Al-Maqdisi ya ruwaito daga Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i rahimahullah yace al-qawlu fi sunna allati ana alaiha yace magana a sunnance wanda nake kai wa ra'aitu alaiha alladhina ra'aituhum mithla Sufyan wa Malik sannan wa'anda nake ganin su ne yadda da su cikin malamai su ma suke kai kamar irin su Sufyan al-Thawri kamar irin su Malik da wasun su iqrarun bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah tabbatarwa ne cewa ba abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne wa anna Allah ta'ala ala arshi kuma ubangiji yana al'arshin sa fi sama'ihi a samman sa bi ya qarubu min khalqihi kayfa yasha yakan kusanci bayan sa sanda yaso ko yanda yaso wa yanzilu ila sama'i dunya yana saukowa zuwa saman dunya kayfa sha bi yanda yaso wa dhikru sa wa dhakara sa'iru li'tiqad sana an tambayi Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah aka ce masa Allahu fawqa sama'i sabi'a ala arshi ba'in min khalqihi wa qudratihi wa ilmihi bi kulli makan haka ne wai ubangiji yana samman bakon sa a al'arshin sa kuma ya nisanta da halittar sa da ikon sa da ilimin sa kuma yana ko ina qala na'am huwa ala arshi imam ahmad yace kware kwa yana al'arshin sa wala yakhlu shay'un min ilmi sannan babu wani abu da yake kadaita daga ilimin Allah madaukakin sarki to wayannan maganganu duk sun ta kawo su ko iyanan muka takaita da ayoyi da hadisi da maganganun magabata duk sun nuna cewa ubangiji subhanahu wataala yana sama ya daidaita al'arshi wa ma'adha muttali'un ilayhim malaike ta tattara da haka ubangiji ta'ala yana tsinkayar su kara dauka ya daidaita al'arshi kaman bai san halin da bayinsa suke ciki ba muttali'un ilayhim yana kallon su bi ilmihi da ilmin sa kaga maganar da muka gama muhaiminun sannan wato mai sa ido ne alaihimu akan su duk kiftawarka da motsinka da natsuwarka kwantawarka da tashinka da kaiwarka da komowarka duk ubangiji ta'ala yana kallo wa zikiruhu lil qurbi wal ma'iyya sannan ambatan cewa ubangiji yana kusa da bayinsa wal ma'iyya yana tare da bayinsa lam yanfil lil ulu wal fawqiyya karka dauka ya ci karo ya kore al ulu daukaka sa da aka ambata maka a baya wal fawqiyya da kuma birbishin taka sa shi yana daidaita ya kusa yana wato ya daidaita al arshi yana sama amma ilimin sa ya shiga ko ina yana sanar da dukkan movement da motsin duk da bayinsa suke shine ma'ana da aka dauka kamar sun ci karo nan an ce yana kusa da bayansa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ubangiji ta'ala ya ce yana kusa da bayansa ka dauka to kusanci ne bi zat kusanci ne bil ilmin sa ne yake kusa da su yana sanar da abin da suke ciki wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ubangiji ya fi kusa da kai sama da jijiyar ainihin wato wuya da kuma ainihin ya fi ka kusa da wuyan dabbar da kake haya kanta فانه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه sannan ubangiji ta'ala al-aliyu ya daukaka fi dunuhi amma fa a cikin kusancin sa huwa al-qarib a kusaiki jalla amma kuma ya daukaka fi uluwihi a wajen daukaka sa dan haka karka samu matsala game da waɗannan baitukan abu ɗaya ne yake so ya fito maka da shi wanda tun baitin farko ya fada shine ubangiji ta'ala ya daidaita al-arshi yana sama gudanarwarsa duk daga can yake ilimin sa ne yake ko ina duk akan wannan yake ta wayannan baitukan duk suna komawa ne zuwa ga wannan ma'ana ina fata an gane a cikin mun lokaci yayi gashi kuma ina ganin saura baiti ne a cikin abin da muka yi guda biyu hudu to ina jin minti biyu masu yi ina ganin sai a yi hakuri sai mu tashi a nan insha Allah abinda muka karanta ya zama da Allah ba mu nada kuskuren da muka Allah mu rubuta sake ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik